الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مدرساتي صدوة يوم بقوي وطن ذو القعدة duguda da dare hudu da 40 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 10 ga watan Julai kenan, ko 2019. Za mu ci gaba da karatu akan manzumatul qawaid al-fiqhiyyah na babban malami Sheikh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir al-Sa'idi rahimahullah. Idan ba ku manta ba, a wancan satin mun fara muqaddima akan wannan fanni na ilimi, mun yi bayani akan muhimmancinta, mun yi bayani akan nauyuka na ka'idoji a wurin malaman fiqh, sannan kuma mun fara karanta daga cikin manzuman, mun karanta daga baiti ta farko har zuwa baiti ta 11. Ko inda muka yi bayani akan ka'ida da malamin suke ce da shi al-umuru bi maqasidiha, shi ne ka'idan da malamin yake nufi da bait na 11, inda yake an-niyyatu shartun li sairil amal fiha as-salahu wal fasadu lil amal. Mun kai ban cewa wannan bait suna magana ne akan ka'idan da ake ce da ita al-umuru bi maqasidiha. Saboda haka a yau za mu ci gaba daga baiti na 12, inda malam yake cewa yace ad-dinu مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. يجي الدين المسلم مبني على المصالح في جلبها. أنجينا كان أنجينا الدين المسلم كان أكن جنيو مصلحة. ما نا نياجر في المصلحة شيني أمفاني. دفونا بدل زمان تو أمفاني جموساني كوجا متون شريعة سنة تفتح ديتا. أنا بتم غني. Yace wa dar'i lil qaba'in, haka nan kuma an gina shari'a ne akan tunkude cuta. Ina fata mun gane. Saboda haka duk wani abu da zai zama to amfani ga mutane, zai zama to maslaha, shari'a tana so a tabbatar da shi, kuma tana so a yawaita shi. Sannan duk wani abu da zai zama to cuta ga mutane ko ga mutum, ana so a tunkude shi gurgurdan iyawa. Idan ba zai yi ba, alal akal ana so a rage shi. Shi yasa malamai suna cewa ash-shari'a al-islamiyya mabniyatun ala jalb al-masalih wa takthirha. Ina fatan gane an gina shari'ar musulunci ne akan a janyo maslaha kuma a yawaita ta, sannan kuma an gina ta ne akan me wadar al-mafasid wa taqlilha, sannan a tunkude mafsada barna, a rage barna gurgurin yawa. Ina fatan gane idan ba zai yi a tunkude barna ga baki da ba, to a rage ta. Wannan shine abinda wannan baiti take magana kai. Wannan baiti suna magana akan ka'idan maslaha. Yana da kyau mu sani maslaha, idan malaman shari'a suna magana akan maslaha, suna takkasa maslaha gida uku. Ina fata mun gane gurgurdan muhimmancinta a shari'a. Akwai maslaha da ake ce da ita al-daruriyat, akwai masalin da ake ce da su al-hajiyat, sannan kuma akwai masalin da ake ce da su al-tahsiniyat. Na ji nufi da haka, idan aka ce al-daruriyat, ana nufin wato abubuwa waɗanda rayuwa ba za ta yi ba sai da su, abubuwan da idan aka rasa su to mutane za su yi kasaran duniya da lahira. Ina fatan gane irwara na abubuwa ana kiran su al-daruriyat. Shari'a tana ba su muhimmanci sosai. Bal malam suna cewa waɗannan abubuwan su ne asalin manufofin shari'a, kuma guda biyar ne karkashin wannan al-daruriyat. Ina fatan gane abu na farko shine hifzuddin. Shari'a ta zo da wato a kiyaye addini. Ina fata mun gane shi yasa Allah subhanahu wataala ya turo manzannai, ya sauka da littafai. Ina fata mun gane shi yasa aka shar'anta jihadi, domin a daukaka kalman la ilaha illallah. Ina fata mun gane duk wani abu da zai sa a dawo mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai, to shari'a tana so a tabbatar da shi. Ina fata mun gane duk wani abu da zai jawo mutane su fice daga hanyar bauta ga Allah shi kadai, to shari'a ta hana. Shi yasa kuma aka sharanta hukuncin ridda, duk wanda ya yi ridda an ce a kashe shi. Ina fata mun gane wannan shine wato abu na farko karkashin al-daruriyat, hifzul din, a kiyaye addini. Abu na biyu shine me? Shine hifzul nafs, shari'a ta zo da a kiyaye rayuka. Ina fatan gane, shari'a ba ta yada da a kashe mutum ba tare da haƙƙi ba. Ko da ku kafiri ne. Ina fatan gane, matuƙa ya zama to kafirin da babu yaki tsakanin mu da su. Akwai yarjejeniya na zama lafiya tsakanin da su to haramu ne mutum ya taba irin wannan kafiri. Bal manzala sallam yana cewa duk wanda ya kashe kafirin da akwai amana, akwai alkawali tsakanin mu da su. Duk wanda ya kashe wannan kafirin to ba zai shaki kamshi aljanna ba. Duk da cewa kamshi aljanna ana shakanta tun tafiyan shekara 100. Wannan kafiri kenan ba. Ina kuma ga musulmi. Shi yasa a wani hadisi manzo Allah ya ce wa lazawali dunya ahwan ala Allah min qatl mu'min bighayr hab. Yace duniya ma ta gushe gaba kida ta fi sauki a wurin Allah akan a kashe mu'mini. Ina wata magana. To shi yasa shari'a ta shar'anta wato kifasi duk wanda ya kifa shi ma a kashe shi dan me dan a kiyaye rayuwar mutane shi da manzo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin alƙawarin walakum fil kifasi hayat ko ba kuma idan mutum ya san cewa in yayi kifa shi ma za ka yi dagan zai bari to a haka sai kowa ya rayu shi yasa Allah ya ce a cikin kifasi akwai rayuwa cikin ta saboda ka shari'a ta zo da a kiyaye rayuwar mutane sannan kuma abu na gaba shine shari'a ta zo da wato a kiyaye hankalin mutane ina wata magana saboda mai idan babu hankali babu mutum ko ba kawane to shi yasa aka haramta shan giya shi yasa aka haramta duk wani abu wanda zai taba kokolan mutum ina wata magana shi yasa shari'a ta kodaita da anemi ilimi dan mutum ya waye ya zama tun waye yana rayuwarsa ina wata magana sannan kuma abu na hudu shine shari'a ta zo da wato a kiyaye zuriya mutum da dangantakansa shine hizbun nasab ina wata magana shi yasa aka shar'anta aure shi yasa aka haramta zina ana fata mun gane sannan abu na biyar shine wato hibzul mal shari'a ta zo da a kiyaye dukiyar mutane ba ta so a ji dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba shi yasa aka haramta sata wanda yasa ta ake a yanke hannunsa shi yasa shari'a ta haramta riba shi yasa shari'a take kodarta da mutane su tashi su nema amshu bi manakibihi wa kullu min rizqi ina fata mun gane wadannan abubuwa guda biyar sune ad-daruriyat ina fata mun gane duk wani abu da zai tabbatar da su to shari'a tana karfafa shi duk wani abu da zai cutar da su to shari'a tana so a tunkure shi ina fata mun gane sai maslaha ta gaba shine hajiyat idan aka ce hajiyat sune abubuwan da mutane suna da bukatun su a rayuwar su amma kuma muhimmancin su ba su kai wadannan guda biyar ba ina fata mun gane ma'ana idan aka rasa su rayuwa zai tafi amma kuma cikin wahala kaman me kaman halin sa bashi ina wata magana da misali shari'a ta haramta cin bashi kaga mutane za su wahala amma kuma kowa zai rayu ba laifi amma kuma za ka bukaci kudi wata rana ba za ka samu ba dama ka je ka karbi ranci ina wata magana saboda haka irin waɗannan abubuwa ana kiran su hajiyat kaman halalta cinikayya ko ba kuma ne ya halalta a sai a sai mutane su sai su sayarwa da sai an ce haramu ne ko wata da ya amfani da abin da yake da shi to wannan za sha wahala maslaha ta karshe shine at-tahsiniyat sune wadannan abubuwan da suke fitar da kyawun musulunci ina fata mun gane wadannan abubuwa hukunce ne wadanda suke fitar da wato ajo musulunci da kyawunta kaman me kaman alwala kaman sarki wankan janaba kaman sutunta al'aura ko ba kaman wadannan abubuwa wadanda suke fitar da kyawun musulunci kaman sharhanta wato sallan idi ko ba kuma da mutane su masu samuran da suke murna cikin irin wadannan abubuwa ana kiran su at-tahsiniyat saboda haka ad-daruriyat sun fi muhimmanci akan al-hajiyat al-hajiyat sun fi muhimmanci akan at-tahsiniyat sani wadannan abubuwa wato sani amfani da kuma inda aka kasa shi yana da matuƙar muhimmanci saboda me saboda baiti na gaba da zamu karanta yanzu nan mallam ne yace nan yace fa idza tazahama adadul masalih yuqaddam al'ala min al-masalih idan aka samu cin karo ko cin koso tsakanin maslaha guda biyu ko uku ya zai yace yuqaddam al'ala min al-masalih ana gabatar da maslahan da tafi girma ina fata mun gane mana ka samu abu biyu wannan idan aka yi shi amfani ne ga mutum ko ga mutane wannan shi ma idan aka yi shi yana da amfani amma kuma suna cin karo da juna a lokaci daya ya zai da su shari'a ta ce a duba wanne ne yafi muhimmanci wanne ne yafi girma sai a tabbatar da shi sai a hakura da dayan ina fata mun gane saboda haka misali da za a samu maslaha wanda shari'a ta kasance karkashin ad-daruriyat tana cin karo da wata maslaha wanda take karkashin at-tahdiniyat wanda za ga mata ad-daruriyat ina fata mun gane misali a samu mace yanzu nan mace ba ta da lafiya tana bukata a yi mata aiki operation wannan aiki babu wanda zai yi sai namiji kuma ana bukata ta bude al'auranta ina fata mun gane ka gani kare rayuwanka ranta wannan hifzun nafs ne kowa kowa ne yana karkashin me ad-daruriyat sutta al'aura kuma yana karkashin me at-tahsiniyat yanzu akwai maslaha ta sutta al'auranta sannan kuma akwai maslaha a kare ranta kare ta mutu kowa kowa ne yanzu ya zai sai mutum ya halarta ta je a yi mata wannan aiki duk da cewa namiji ne zai kalli al'auranta ya yi mata wannan aiki ina fata mun gane saboda me wannan maslahan ta fi karfi wannan maslaha ina fata mun gane haka nan kuma misali idan aka samu abin da yake wajibi yana cin karo da abin da yake nafila wanne za a gabatar da wajibi misali mutum ya shiga cikin masallaci yanzu nan sallar asubahi dan ka shiga cikin masallaci da asuba me yake bukata kai ana bukata kai rakatain fajr ko ba haka bane amma kuma ka shiga masallaci ka samu limami har ga ta da sallah zaka ce bari kai sauri kai rakatain fajr ko kuma zaka shiga tare da limami zaka shiga sallah tare da limami sauri ne rakatain fajr da cewa tana da amfani tana da lada da yawa amma kuma nafila ce ko ba haka bane sallan asubahi kuma wajibi ne saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin nafila da farilla ana gabatar da farilla ina fata mun gane wannan haka nan kuma idan aka samu maslaha wanda amfaninta ta takaita akan mutum daya da maslahan da amfaninta ta shafi mutane da yawa wanne za a gabatar na jama'a ina fata mun gane kwanakin ba wani ya taba mun tambaya a wurin karatu na tafsiri yace yana in azumi a kowane litini da alami ina fata mun gane sannan kuma an zo kungiyar inzara ta sa program za a fita kauyuka dawa ranar litini idan ya ce zai fita wannan dawan zai sha wahala da azumi saboda haka wanne zai yi ya hakura da fita zuwa ga dawa ya yi azumi ko kuma ya hakura da azumi ya fita zuwa ga dawa in fahimci tambayar kaga a nan me za mu ce masa za mu ce ya hakura da azumi ya fita zuwa dawa saboda me dawa amfaninta ba ta takaita a kan shi ba kawai ta shafi mutane da yawa amma azumi shi kare kawai zai amfana da wannan azumi ko ba haka bane saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da ta shafi mutum shi kare da maslaha da ta shafi jama'a sai a rinja da maslahan jama'a akan na mutum daya to a haka ina fata mun gane wannan kawai misali nake bada akan wannan kaida da malaka cewa yace wa idza tazahama adadul masalih idan aka samu cin karo tsakanin adadi na wasu maslaha me ya zai yace yuqaddam al'ala min al-masalih za a gabatar da maslahan da tafi girma ina fata bayani ta fito ko na'am sai sai yace me yace wadidduhu tazahum al-mafatih yace aka sin wannan bayanin da muka yi yanzu na opposite din sa shine me tazahum al-mafatih idan aka samu cin karo tsakanin barna ya zai mana mutum ya samu kanshi a cikin saka mai wuya ga wannan abu barna ne cuta ne wannan abu shi ma barna ne cuta ne kuma ba yanda za a yi ka nisanci dukkan su dole sai ka fara cikin da ya zai yace fartakib al adna min al mafasid sai ka aikata mafin karanci daga cikin barnan ina fata mun gane sai a duba wanne ne cutan sa yafi karanci sai a fara cikin wannan wanda kuma cutan sa yafi girma sai a yi kokari a nisance shi ina fata mun gane za mu samu misali wannan a cikin wato tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali kowa ya san hadisin wannan mutumin wannan balarabin kauye da ya shigo cikin masallaci ya je ya yi fitare a cikin masallaci kaga wannan abu barna ne ko ba haka bane cuta ne amma kuma da sahaba suka tashi za su je su hana shi manzo Allah kuma sai ya hana su malamu suka ce abinda manzo Allah ya yi anan shine ya kalli barnan guda biyu ne sai ya rinjaye da daya akan daya ma'ana idan muka duba in ya yi fitare a gefe daya cikin sauki za ya samu ruwa a kwara a wanke shi to amma kuma idan sahaba suka tashi za su je su masa fada zai iya tsorata ya fara gudu a haka fitarin za ta watsu a cikin masallaci ko ba haka bane haka nan kuma idan ma aka zo aka hana shi yana cikin fitsari a ce ya yanke bawalinsa wanda ma zai cutar da lafiyarsa ko baka wannan to sai zama to barnan da ke cikin hana shi a lokacin yafi yawa akan a bar shi yayi fitsari ina ba dan gane to shi yasa manzo Allah yace ya hana sahabe sai a bar shi yayi fitsari idan ya gama kawai sai a zuba ruwa a wanke sa saboda wannan yafi karanci cuta ina ba dan gane haka nan kuma wani misali da zamu iya samu cikin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fathu makka bayan an ci galaba akan makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli kaaba sai yace da Aisha yace laula anna qaumaki hadithu ahad bil kufur la hadamtu al kaaba wala banatuha ala qawaid ibrahim yace da ba dan mutanen ki sun zama to basu jima da musulunta ba basu jima da barin kafirci ba da na rushe kaaba sai in sake gini ta abisa ga foundation na Annabi Ibrahim saboda me Kaaba a yanda take yanzu nan ba haka take ba lokacin da Annabi Ibrahim ya gina ta ina ba ta mun gane idan ku kalli Kaaba wanda suka taba zuwa aikin haji ko kuma wanda suka kalla a cikin TV za ka ga cewa bayan ginin Kaaba a gefe akwai wani cycle haka da aka yi manne da Kaaba kun taba lura da shi ha ko ba ku lura da shi ba imana wai ka da bayar na tawarin gani ku kalla duk wani TV wani duk sanda ake nuna Kaaba za ku gan cewa a ba 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 idan ka kalli kaba ka kalla duk da ake nuna masu aiki hajji kwana baka za ka ga gidin kaba haka ko ko kwana haka ina fata mun gane a gefen shi akwai wani boundary da aka yaka a haka shi bai sama ba gina shi ba ina fata mun gane za ka mutane suna fallace su shiga su yi falla a nan kasi ka ba sai falla ina fata mun gane za ga mutane suna tawazu ana yi dawa bine albage shi gaba daya ina fata mun gane wannan wurin shi ya kira Hijr Ismail ina fata mun gane bana sanda Annabi Ibrahim ne kina kaba ya kina kaba ne haka gaba daya amma kuma Qurayshawa ina fata mun gane akwai lokacin da suka so su meme ka su sake ginin kaba ina fata mun gane amma kuma suka sawa kansu sharafi cewa kudin da za a amfani da shi wajen gina Kaaba dole ya zama to kudi na halal duk wanda ya zama to dukiyarsa ba na halal ba ne to kare ya kawo saraka ina fata mun gane sai aka dinga tara saraka ana tara ana tarawa sai har ya zo babu wanda yake da kudi halal kuma da zai bada duk abin da yake halin mutane na haram ne ko da me lokacin jahiliya ne akwai zalimi ina fata mun gane ana cin kudin dula da zalimi saboda sai suka kasa hada kudi ko sai wanda zai shi su gina Kaaba gabatida sai suka gina iya nan haka nan kuma sai suka sa mai alama kawai suka bar shi haka ina ba ta muka ne to bi haka nan wurin da mutum yayi sallah nan kamar yayi sallah na cikin kawa saboda asali tana cikin kawa ina ba ta muka ne rashin kashe kuri ne yasa Qurayshawa suka gina shi suka bar nan haka bayan ya fito ko yawa to bayan musulunci ta ci galaba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatu makka sai ya so ya rushe wannan kaaba ya gina ta ta cika ko ina ina fata mun gane to amma kuma Qurayshawa duk da cewa suna kafirai suna girmama wannan gini sosai gini kaaba suna girmama ta sosai annan suke ajiye gumakan su bal a cikin kaaba lokacin jahiliya akwai gumaka wajen 360 a cikin ta amma bayan fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kaaba ya rushe wadannan gumakan gabaki daya ya sarkake kaaba saboda haka yake ce da Aisha da ba dan mutanenki ba su jima mana Qurayshawa ba su jima da barin kafirci ba da na rushe Kaaba gabaki daya in sake ginin ina fata mun gane to amma kuma idan yayi haka wannan abu zai taba su a zuciyarsu za su ji kaman an wulakanta wannan gini ina fata mun gane hakan kuma na iya jawowa su bar musulunci gaba daya bayan sun musulunta saboda haka kaga barin Kaaba a haka mafsada ne ba maslaha bane asali ya kamata a gina ta na a bisa ga ka'idan Annabi Ibrahim ina fata mun gane to amma kuma idan aka ce za a rushe ta a sake gina wani lokacin zai iya kai ga wata mafsara kuma wanda yake haka girma shine mutane su bar musulunci sai manzala ya kalli tsakanin mafsara guda biyu ya zabi mafi karancin cuta ina fata mun gane sai ya barta haka duk da cewa ba kan asalin gida na Ibrahim ba amma kuma ya barta haka har zuwa yau gata nan haka ake zagaya ta ina fata mun gane abin da nake nufi shine duk sanda ya zama to muna bukatar mu mu zabi da tsakanin barna guda biyu to dole a dubi wanda ya fi karancin cuta ina fata mun gane sai a zabe shi wannan shine ma'anar wannan baitin wa zidduhu tazahumul mafasid mana akasin bayani na farko shine idan aka samu cin karo tsakanin wato mafsada barna ko cuta fartakib al adna min al mafasid sai mutum ya aikata mafin karanci na barnan ina fata mun gane daga nan sai malam yace yace walaysa yace wa min qawaid shar'ina at taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir wannan baitin ta fita daga bayani akan maslaha ta koma wani abu daban to amma har yanzu bayanan da malaman suke akan maslaha bata kare ba saboda haka zamu karasa bayani yanzu mu yi bayani akan idan aka samu cin karo tsakanin maslaha guda biyu wanda za a gabatar ko ba ka bane mu yi bayani akan idan aka samu cin karo tsakanin mafsada guda biyu da kuma wanda za a gabatar to idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada ba maslaha da mafsada amfani da cuta a lokaci daya ina fata mun gane ga wannan abun yana da amfani kuma akwai cuta a ciki to ya zamu yi zamu hakura da amfani ne mu ce saboda yana da cuta ba zamu yi aikata ba ko kuma mu ce duk da cewa yana da cuta bari mu ci gaba mu aikata saboda akwai amfani a cikin ta ya zamu yi ina fata mun gane wannan shine ta'arud al masali wal mafasid an samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada to anan malamu suka ce da farko za a duba wanne ne yafi girma a cikin su ina fata mun gane idan ya zama to cutan ne yafi yawa akan amfanin to sai a rinja da hukuncin cuta sai a hana idan ya zama to amfanin shi yafi yawa akan cutan to sai a kau da kai daga cutan a ci gaba a yi duk da cewa akwai cutar saboda amfani ko da girma amfanin da ke cikin ta ina fata mun gane wannan misali shan giya da caca me Allah yake game da cikin alqur'ani yace yas'alunaka anil khamri wal maisir yace ne yace kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas mana a cikin shan giya akwai babban laifi amma kuma akwai amfani ko ba ka bane a cikin caca akwai laifi kuma akwai amfani qur'ani ya tabbatar da cewa akwai amfani a ciki ina fata mun gane to amma kuma sai Allah yace wa ismuhuma akbar min naf'ihima sai dai kuma laifin da ke cikinta cutar da ke cikinta ya fi girma akan amfaninta saboda haka shari'a ta rinja da hukuncin cutar sai aka haramta shi ina fata mun gane wannan idan kuma ya zama to amfani shi ya fi yawa akan cuta to sai a rinja da hukuncin amfani sai a halasta abu duk da cewa ko cuta misali jihadi ko ba ka bane shari'a ta halasta ta koletar da jihadi duk da cewa akwai cuta a cikin jihadi wanda zai fita jihadi zai rasa ransa ko ba ka bane wanda zai fita jihadi zai rasa dukiyarsa zai yi jin rauni amma kuma idan aka dubi maslahan jihadi sai ka ga kalmar la ilaha illallah tabbata da cewa ana bautawa Allah shi kadai ba hada shirka da shi ba wannan ya fi girma akan wadannan cutan da ke ciki shi yasa shari'a ta rinja da hukuncin wajibin jihadi ina fata mun gane wannan saboda haka idan aka samu cin karo tsakanin maslaha da mafsada ana duba wanne ne yafi girma sai a rinja da hukuncin sa ina fata mun gane ko sai yace wa min qawaid shar'ina at-taysir yana daga cikin kaidojin shari'ar mu shari'ar musulunci shine at-taysir a kawo sauki fi kulli amrin nabahu ta'sir a cikin duk wani lamari da akwai wahala a ciki ta'sir shine wahala ina fata mun gane mana duk lokacin da akwai mutum zai sha wahala a wurin aikin da shari'a ta daura masa to shari'a za ta kawo masa sauki a ciki wannan kaida a wurin malaman fiqh ana kiran shi menene al-mashaqqatu tajlibu at-taysir mana wahala yana jawo sauki a shari'ar musulunci ina fata mun gane to amma kuma ba kowane irin wahala bane ake nufi anan ana nufin wahalan da idan mutum ya ci gaba da wannan aikin zai cutu wahalan da mutum ba zai iya jure ba. In ba haka ba, kowane aikin shari'a akwai wahala. Da haka sai mutum ya tashi da asuba zai sallah, akwai wahala. Ko ba haka bane, lokacin asuba ma mutum ya fi jin dadin bacci a lokacin. Ko daga mutum ba zai ce akwai wahala ya tashi zai sallah saboda a ba shi sauki ba na. Ba irin wannan, ba irin wannan wahala ke rufe ba. Ina fata mun gane. Ana nufin wahalan da ya wuce iyaka. Ina fata mun gane. Wahalan da ya wuce iyaka. Saboda haka irin wannan wahala idan wahala zai samu mutum da cuta a aikin shari'a to sai a kawo masa sauki. To amma kuma ba zai yi a cikin sa wahala ba. Ko ba ka bane? Abinda kai zaka yi ba zaka sha wahala ba. Zaka iya jure. Wallahi ni idan nazo zan yi wannan abu wahalan zai halaka da ni. Ko ba ka bane? Ba zai yi a cikin sa wani irin wahala ne zai cutar da mutum ko kuma wani level ne wahala zai kai har ya cutar da mutum. Ba zai yi a cikin sa wannan ba. To shi yasa shari'a ta alakanta hukunci da sababin wahala. Ba ita kanta wahala ba. Mun ba ji wannan bayani? Ma'ana shari'a ta rataye hukunci ne akan sababin wahala. Idan aka samu sababin da zai jawo wahala, sai a kawo sauki. Ko da wahalan ta tabbata ko ba ta tabbata ba. Matuƙar an samu sababin wahalan, sai shari'a ta bada sauki. Misali, akwai asbab. Malaman shari'a suna cewa akwai wasu asbab wanda galibi idan aka same su za a sha wahala. Sai shari'a ta rataye hukunci akan waɗannan asbab. Ta rataye hukuncin sauki akan su. Ko da an samu wahalan ko ba samu wahala ba. Wato fahimtar waɗannan abubuwa yana da matuƙar muhimmanci. Saboda me? Da aka samu mutane suna rikita da hukunce-hukuncen shari'a, suna wahalar da junansu a inda babu wahala. Misali, daga cikin sababi na wahala akwai tafiya. Ko ba ka bane? Yin tafiya. Maza wa salama yana cewa as-safaru qit'atun al-azab. Tafiya wani yanki ne na azaba. Galibi idan mutum yana cikin halin tafiya yakan shiga wahala. Ko ba ka bane a tafiyansa. Saboda haka duk sanda mutum ya zama to zai yi tafiya sai shari'a ta kawo masa rangume, a kawo masa sauki a al'amarinsa. Duk da cewa zai yi mutum ya yi tafiya ba tare da ya sa wahala ba. Kamar da yake a cikin wannan zamani yanzu nan. Za ka yi tafiya a cikin babban jirgi wanda ba za ka sha wani wahala ba, kana cikin AC. Ko ba ka bane? Za ka yi tafiya a cikin jirgin sama wanda ba za ka sha wahala ba. To amma kuma galibi tafiya yana jawo wahala. Sai aka rataye hukuncin sauki akan tafiya ba lalle sai wahala ba. Ina fatan gane. To shi yasa idan ka ji mutane suna cewa ta yaya za ta wanda yake yin tafiya cikin jeep shi ma an ba shi dama ya bar azumi. Za mu ce ba ruwanka da wannan wahalan. An samu sababin wahala. Ina fatan mun gane. Matuƙar an samu sababin wahala to hukunci za ta tabbata. Saboda haka idan mutum yana cikin tafiya ya halatta ya bar azumi, ya halatta ya yi kasuru, ya halatta ya yi jami'i, ko ba ka bane? Duk da cewa ba lallai bane ya sha wahala cikin wannan tafiyan, amma kuma an samu sababin wahala. Ina ba ta mun gane. Wannan shine sababi na farko. Sababi na biyu da ke jawo wahala wanda shari'a ta rataye hukunci akan sa shine me? Shine rashin lafiya. Rashin lafiya. Duk sanda mutum yana cikin rashin lafiya galibi ana shan wahala. Ko ba ka bane? To shi yasa shari'a ta rataye hukunci akan rashin lafiya. Saboda da zara mutum ba shi da lafiya, rashin lafiyan da zai sa shi ba zai iya jure wahalan ibada ba, to an kawo masa sauki. Idan mutum yana rashin lafiya an yi da ya bar azumi. Ko ba ka bane? Daga cikin sababin da ke jawo sauki a shari'a akwai menene? Akwai mantuwa. Mantuwa. Ba zai yi mutum a ɗaura masa nauyin bauta alhali kuma baya ya manta da wannan abu, a ce za a kama shi da laifin rashin aiki alhali kuma ƙwaƙwalansa bai kawo wannan abun ba. Idan aka ce za a kama shi da laifin rashin aiki alhali ya manta, to za a wahala da shi. Shi yasa duk sanda mutum ya manta kwata-kwata bai yi tunani bai tuna abu ba, to shari'a ba ta kama shi da laifi. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda mutum ya manta kwata-kwata bai yi sallah har lokacin sallah ma ya fita, idan ya tuna kawai zai yi sallah, ba za a ba shi laifi ba. Duk da cewa ya bar sallah har lokacin sallah ya fita. Ina ba za mu gane. To ga akwai mantuwa. Sannan kuma abu na gaba akwai kuskure. Babu wanda baya kuskura cikin mu. Ko ba ka bane? To ga duk sanda mutum ya aikata abu na kuskure, shari'a tana masa sauki a yafe masa. Matuƙa wannan kuskure ba ta shafi haƙƙin wani ba. Idan ya shafi haƙƙin wani to wannan yana da haƙƙinsa, amma dai haƙƙin Allah, Allah ya yafe. Ina ba za mu gane. Sannan kuma saboda haka mu ambaci tafiya, rashin lafiya, mantuwa, kuskure, sannan kuma akwai al-ikrah. Wato a tilasta mutum yayi abin da baya so. Ina fata mun ga duk sanda aka tilasta mutum yayi abin da baya so, mutum ya rike bindiga ita in baka aikata abu kaza zan kashe ka. to anan in ka aikata shari'a ba ta kama ka da laifi ina ba ta mun gane sai wannan shine al-ikram sa'annan kuma daga cikin abubuwan da ke jawo sauki a shari'a akwai wato jahilci idan mutum ya jahilci hukunci abun shari'a tana masa afuwa ina fata mun gane Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu azabta da mutane sai mun tura musu da manzane saboda haka idan mutane suna cikin jahilci ba za a kama su da laifi ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke jawo sauki a shari'a sa'annan saukin da shari'a take yi iri iri ne sauki na zuwa fuskoki daban-daban wani lokaci ana ma mutum sauki ta hanyar a sauke aiki gaba ɗaya aikin da ya kamata ka aikata shari'a ta ce ta sauke ka yi wannan sauki ne misalin mata idan suna cikin haila an yafe musu sallah gaba ɗaya ba su rama sallah kaga aikin da aka bukaci su yi saboda halin da suke ciki an yafe aikin gaba ɗaya sauki na iya zuwa ta hanyar a rage maka aiki misali kasuru ko ba ka bane kamata ka yi sallah raka hudu an rage maka ka yi raka biyu wannan rage ne wannan shi ma sauki ne sauki na iya zuwa ta hanyar wato a canza maka aiki a maimako ka yi wannan a canza maka a ce ka yi wani daban saboda halin da kake ciki misali mai misali ba ha ne ai ba canza ba duk da haka ka yi sallah yawa wanda ba za a yi azumi ba misali a ce ya ciyar ina mata mun gane ko kuma tayammam ya kamata kai alwala amma kuma baka da lafiya in kai in ka taba ruwa ruwa zai shiga daga an ji kai tayammam kaga an canza maka aiki ina fata mun gane wannan shi ma sauki ne na shari'a sauki na iya zuwa ta hanyar a canza maka yanayin aiki zaka yi aikin amma kuma an canza maka yanayin sa misali wanda ba shi da lafiya ba zai iya sallah a tsaye ba an ce yi a zaune kagan ba sauki maka sallan ba yayi amma kuma an canza yanayin sa an ce yi a zaune in ba zai yi a zaune ba an ce yi a kwance ko ba ka bane an canza maka yanayi sauki na iya zuwa ta hanyar a baka dama ka gabatar da aiki kafin lokacin ta shine hada sallah ina wata mun gane saboda tafiya tun daga lokacin azhar a ce ka gabatar da sallar lasar sai ka yi kaga ka gabatar da aiki kafin lokacin ta wannan shi ma sauki ne sauki na iya zuwa ta hanyar a baka dama ka jinkirta aiki daga lokacin sa ko ba ka bane zaka iya barin sallar azhar ka zo ka yi lokacin lasar idan kana cikin matafiya ko kuma lokacin Ramadan baka da lafiya ka jinkirta azumi zuwa ga wani lokaci ka zo ka aikata duk waɗannan nauyuka ne na sauki a shari'a ina fata mun gane al-muhim wa min qawaid shar'ina at-taysir yana daga cikin ka'idar shari'a mu akwai sauki ina fata mun gane fi kulli amrin nabahu ta'sir a cikin wani duk wani lamarin da akwai wahala a ciki kai sai ce me yace saboda haka nace wannan ka'ida wurin malama ana kiran shi ne al-mashakkatu tajlibu at-taysir sai yace walaysa wajibun bil iqtidari wala muharram ma'a iqtirari yace babu wajibi a shari'a tare da rashin iko wannan shi ma na ga cikin nau'i na sauki na shari'a duk sanda shari'a za ta daura maka aiki dole zama to kana da iko yi idan ka zama to baka da iko yi to babu wajibi akan ka shine la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha na fata mun gane yace wala muharram ma'a iqtirari haka na kuma babu haramun matuka mutuna cikin halin lalura ina fata mun gane ne misali sa na mushe yawa kagan cin mushe haramu ne a shari'a ina fata mun gane amma kuma saboda kana cikin halin lalura an halalta maka kaci shine wala muharram ma'a iqtirar babu haramu akan mutum matuka yana cikin halin lalura wannan shi ma na da nau'i ne na sauki a shari'a sai yace me yace wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura duk wani abun da aka haramta maka mahdhur shine haram yace wa kullu mahdhur duk wani abun da aka haramta maka aka zo kuma aka baka dama ka aikata ma'a ad-darura saboda lalura da kake ciki yace biqadri ma tahtajuhu ad-darura an baka dama ne gurgudan lalura da kake ciki kama ji wannan bayani misali kun ce ya halatta ka ci mushe ko ba ka bane mutum ya samu kanta cikin daji ba abinci ba abin da zai yi ba yanda zai yi gashi kuma yunwa ya kusa ya kashe shi ya zo ya samu mushe a kasa ko ba ka bane ya halatta ya ci to amma kuma bi kadri ma ta tajuhu abbarura gurgurda abin da kake bukata ka cigaba da rayuwa shine zaka ci ba wai ka ci har ka bibi wani abu na guzi ka cigaba ba ina ba da ka ba ji bayan na idan ka gama ci har iya koshinka to shikenan daga lokacin da ka koshi to ya zama haramu ka kara ko da loma da yani ina fata mun gane ah shari'a tana halalta ma mutum haramu ne gurgurdan abin da yake bukata na lallura ina fata mun gane saboda haka mutum ba zai zo ya ce akwai lallura saboda haka shike na kawo ya ta aikata haramu mutane da yawa suna wannan kuskure mutum sai ya kafa hujja da lallura ya aikata haramu amma kuma koda wannan lallura ta gushe sai ci gaba da yi ina fata mun gane wannan kuskure na shari'a musulunci ina fata mun gane to shi yasa malamai suna cewa الضرورات تبيح المحظورات للورا انا حتى انا حللت ابو ديكي حرام اما كما الضروره تقدر بقدرها للورا انا قدر ثاني انا قدرتا ني غورغودتا معناها با ذاك وته اياكا وجهن امفاني للورا با شيخا في القران الله يتي يتي انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تيسمي يتي فمن اضطر يتي فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه أغني يتي فمن اضطر جوكو ني شيغا كين حالن لورا ودنا ابو ما داك لي صفا يا حالتا غريش تيم موشي ديني تسرس اما كما ف يتي غير باغ ولا عاد كده زمان تو وند يكي ترى اياكا ko kuma wanda ya zama to yana zalimi ina fata mun gane saboda haka kada ka wuce iyaka a lallura kada kuma kai zalunta cikin to idan ka samu kanka irin wannan hali yace fala itma alai ya halatta gare ka ai amfani da lallura ka halatta abinda aka haramta a kanka da zara lallura ta kushe to dole ne ka kayyake saboda hukunci za ta dawo a bisa ga yanda take a baya ina fata mun fahimci wannan na wannan shine ad-darura tuqaddar بقدرية. ثم لا يتي وترجو الأحكام لليقين ولا يزيل الشك لليقين. وأن قاعدة أنا بكرة دوم بياني. تبدا كذا سأنا. أنا بتم كده. وأن قاعدة أول ما لوانا كيران شيء واتو. اليقين لا يزول بالشك. ها. بقى بفضل يقيني ثم الشكة. لا مي بياني أكون هو كده هو كده لبك شافي. ين أي كده يقيني الشكة. أشرع مسلمتي. A karatu na gaba ina fata mun gane saboda bayani yana da yawa ba zai yi mukarati mu gama ba abinda muka fara dai Allah ya ba mu ladan sa inda kuma muka kuskure Allah ya yi mana Allah ya kara mana fahimta subhanakallahumma bihamdik inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ku tambaya da yawa